أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله على قدره ومقداره العزيز. فالحمد لله يوم مقود الله مدعوك كن سركي وان تكن نئما سجبي وسا ينونا من رانا يوم رانا نبيو قوتا أزمي كما يبام إيكم mu yi wannan azumi, to Allah ya sa karɓaɓɓe ne a wajensa. A jiya, kamar yadda muka karanta a cikin suratu Ali Imran, Ubangiji yana yaban masu haƙuri a kan bala'i, waɗanda kuma suke masu gaskiya a cikin imaninsu, masu biyayya ga Allah a cikin zahiri da baɗini, ma'ana a ɓoye da kuma bayyane, ko suna cikin mutane ko suna wajen mutane, suna cikin halin biyayya ga Allah, wanda suke ciyar da dukiyoyinsu saboda Allah, suke taimakon waɗanda ba su da shi. Allah yana yabansu a cikin wannan sura, a cikin wannan Ƙur'ani. Kana yayyabi waɗanda suke neman gafara da daddare, waɗanda za su tashi cikin dare domin neman yardan Allah, suna masu kuka, suna masu tuba ga zunubansu. Ubangiji bayan ya gama wannan yabo ga waɗannan masu waɗannan halaye da muka lissafa, to aka ce ayar gaba Yahudawa ne suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallam, suka tambaye shi cewa wacce shaida ce mafi girma a cikin Qur'ani. Shine Ubangiji sai ya shawar da wannan aya. Ubangiji yana cewa shahidallah, Ubangiji ya bayyana, Ubangiji ya bayyana ga halittunsa, ya bayyana wa halittansa ga baki ɗaya da ayoyi masu girma da kuma dalilai mabayyana annahu cewa dai la ilaha ba wani ubangiji illa huwa sai dai shi, ai la ma'abuda ba abun bautawa da gaskiya, dan akwai wanda ake bautawa da ƙarya. Shi yasa a nan fasaran ayar take la ma'abuda bil haqqi, ba abun bautawa da gaskiya sai dai shi Ubangiji. Ubangiji ya bayyana haka, duk halittun nan suna nuna, kowanne abu da kake gani yana nuna samuwar Allah, yana nuna kuma kadaitakan Allah, yana nuna kuma ikon Allah a ciki samuwanka kai dan Adam. Duk cikinka aya ne na Ubangiji, tun daga kanka har kasanka, duk ayoyi ne na Ubangiji da suke nuna girman Ubangiji. A zamanin da yana da wahala a gane waɗansu ayoyin da wasu dalilan, amma yanzu zamanin science din nan da zamanin technology sai zama za a iya gane yanda ɗan jinjiri yake girma a cikin mahaifiyar Gatibas. Daga nan za ka gane ikon Allah, tun daga lokacin da jinjiri yake cikin mahaifiyar Gatibas da har ya girma ya zama ya rabu da mahaifiyarsa, ya zama mutum na kansa, da wanda rayuwarsa ta rataye da rayuwar uwar har yanzu ya zama rayuwarsa daban, har ya fito duniya ya zama wani abu daban, wannan duk ayoyi ne na Ubangiji. Sama tana tsaye ba wani ginshiki kamar wannan wanda ya rike ta, kasa tana shimfiɗe ba ta motsi ba ta rawa, za ka ɗauki motan ka yi gudu a kanta, girgiza ɗaya ta yi na sakan za ka ga yanda ƙasa za ta, yanda gidaje da garuruka za su rugurguje. Wannan duk Ubangiji yana nuna mana ayoyinsa da girmansa da girman wato halitta da ya yi, cewa ba abun bauta da gaskiya illa huwa sai dai shi. Ya ce wa shahida bi zalika, haka nan ya shaida da wancaninka al mala'ika, mala'iku ma sun shaida cewa sun tabbatar cewa kuma sun gani cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah cikin ikon Allah da girman da Ubangiji yake da shi. Allah ya sanar da su suka shaida. Wa ulul ilmi, da ma'abota ilimi na daga annabawa da waliyai, annabawa da waliyai ko kuma muminai bayin Allah, ma'abota ilimi, to su ma sun shaida kuma sun sakankance cewa ba wani abun bautawa da gaskiya sai dai shi Allah. Shi Ubangijin ka'iman a tsaye yake bil qisti, da adalci cikin duk abin da ya hukunta. Idan ka ga ya ba wani arziki, ya ba wani rashin arziki, adalci ne irin na Ubangiji, shi ya san dalili, shi ya san hikima a haka. In ka ga ya ba wani mulki, ya hana wani mulki, shi ne hikimansa ne a ciki, kuma adalcinsa ne a ciki, shi ya san me amfanin haka. Shi ne ma'ana qa'imun bil qisti, shi Ubangiji a tsaye yake da adalci, baya zalunci Ubangiji a nan duniya, kuma baya zalunci a lahira. La ilaha illa huwa, ba wani Ubangiji sai dai shi. Saɓanin mutanen da akwai Allahn damuna daban, Allahn rani daban, Allahn arziki daban, Allahn da in za ka yi tafiya za ka roƙa daban, Allahn duhu daban, Allahn haske daban, Allahn, to wannan duka babu. Ubangiji ya ce Allah guda ɗaya ne, shi ne Allahn sama, shi ne Ubangijin ƙasa, shi ne Ubangijin talauci, shi ne Ubangijin arziki, shi ne Ubangijin mulki, shi ne Ubangijin kowa da komai, da musulmi da kafiri da fasiki da mujrimi, duk Ubangijin mu ɗaya ne, mahaliccin mu ɗaya ne, shi ne Allah. Al-Aziz, mabuwayi fi mulkihi, a cikin mulkinsa ya buwayi kowa a mulkinsa, abinda yake so kawai shi ne yake gudana a cikin mulkinsa. In Allah yana so a yi ruwa yau, ba wani sarki ko wani shugaban ƙasa ko wani gwamna ko wani hakimi ko wani sarki da zai sha yau, ba za a yi ruwa ba. In yana so yau a yi sanyi, ba wanda ya isa ce yau ba za a yi sanyi ba. In yana so yanzu da yake so a yi zafin nan, ba wanda ya isa ya canja, zafin nan za a yi. Sai shi ɗin ne, in aka roƙe shi sai ya canja, amma ba wani wanda zai iya canjawa a cikin mulkinsa. In yadda cikinka ya yi ciwo yanzu nan, cikinka sai ya amsa, sai ya kama ciwo. In yadda cikinka ya warke yanzu nan, sai cikinka ya amsa, sai ya warke yanzu nan. Idan yake kanka ya kama ciwo, sai kanka ya kama ciwo. Duk wannan waya ne na Ubangiji Al-Hakimu mai yawan hikima cikin abubuwan da ya yi. Abinda Ubangiji ya yi akwai hikima. Idan Allah ya baka ‘ya’ya mata zalla, karka ɓata rai. Akwai hikiman da ya sa ya baka ‘ya’ya mata ya hana ka maza ɗin. In ya baka ‘ya’ya maza kuma zalla, karka ɓata rai. Akwai hikiman da ya sa ya hana ka ‘ya’ya mata ya baka maza ɗin. Idan ya gauraya su rabi maza rabi mata, hikiman sa ne. In ya hana ka ma ‘ya’yan gaba ɗaya, to akwai hikima. Illa ka roƙe shi, amma ba ka yi fushi ba, ba a fushi da Allah. Ka ce kai mai ka yi wa Allah ya hana, kamar yadda wasu suke faɗa, me ya yi wa Allah ya hana shi kuɗi, me ya yi wa Allah bai ba shi, ya ce yau shekara na kaza na lalamci masallaci, sallah da ni ake yi, ban taɓa zina ba, ban taɓa shan giya ba, amma kuma in na roƙi Allah ya bani kuɗi ba zai bani ba, kaza kaza. Ba garanti, ba dole, ba a sa Allah dole. Kuma sallanka kai zai amfana, ba zai amfani Allah ba. Azuminka kai zai amfana, ba zai amfani Allah ba. Haka zakkanka, haka hajjinka, haka duk abin da kake yi na aikin alheri kai zai amfana. Amma kar ka yi wa Allah goyin ibada, ka ce ai yau da daddare kullum ina yin nafila raka'a dubu. To wa kake gayawa, waye baka lafiyan, waye baka ikon, waye baka ruwan da kai alwala kake sallah, waye baka Qur'anin da kake karantawa, waye baka sajjadan da kake sallah a kai din, waye baka tabarma, waye baka gidan, waye baka masallaci, duk nawa kai biya shi ya baka wa'annan ni'imomin da ya baka, ko kuma baka ba shi ba, saboda haka sai dai ka gode masa a bisa ni'imominka. Ya zo a hadisi wanda Wa'il ya rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta wannan aya ta shahidallah innan qa'imun bil qisti la ilaha illa huwa hafiz wa azizul hakim innan ya karanta shi sai yace Ubangiji Allah na baka amanar wannan shahada a wajenka, ka ajiye min ita, ko da Hausa ka faɗa kamar yadda na faɗa ɗin nan, ko da Barbanci, ko da wani irin yare ka faɗa in ka karanta ayan. Annabi ya ce ranar tashin alkiyama Allah zai kira ka cikin mutane, zai sa mala'iku ya ce ku kira wani. A kira ka sai ce bawana yana da ajiya a wajena, wannan bawan nawa yana da ajiya a wajena, ku kira shi a zo da shi. Sai a zo da kai gaban Allah, sai ka zo ka tsaya ka faɗi a gaban Ubangiji. Sai Allah ya ce to kana da ajiya a wajena, kuma kana da alkawari a wajena, ni ne kuma mafi cika alkawari, saboda haka a tafi aljanna da kai. Kaga ba za a yi maka ba hisabi ba kenan, za ka shiga aljanna ba hisabi. Ba yi kabi ba ma za a tambaye ka sannan ka ba azumin ka menene, kawai sai a ce to saboda wannan amanan wannan shahada da ka ba wa Allah, sai Allah ya ce a tafi da kai aljanna. Ghalib bin al-Qahtan yace na taɓa yin tafiya sai na zo na sauka wajen malamin nan da yake ci da shi a Amash, da na sauka har ranar tashina ya zo da asuba sai na ji shi lokacin sahur, ya tashi yana ta maimaita wannan aya, yana ta maimaita wannan aya shahidallahu dinnan haizuwa azizul hakim dinnan, kuma sai yana cewa Allah na baka amananta, Allah na baka ajiyanta, Allah na baka amananta, Allah na baka. Sai nace to lalle Amash dinnan ya ji wani abu akan wannan aya. Sai ya sa ya zo bayan sai sallah asuba in ji halin da sai to Amash asuba lokacin sahur na ji ka kana ta maimaita wannan aya, kana ta cewa ka ba wa Allah ajiyar, ka ji wani abu ne a kanta? sai awai ya ce to ba zan gaya maka sirrinta ba ba zan gaya maka abin da nake a kanta ba sai ka zauna a wajena a matsayin almajiri shekara ɗaya cikin kana min hidima na shekara ɗaya kaji wanda suka san darajar ilimi yace kaya na ma an riga an tafi da shi amma sai na ce wa mashi rubuta cewa yau rana kaza ne na shekara kaza zan zauna a kofarsa ina masa hidima har na shekara guda ɗaya cif yace sai da na zauna ina masa hidima shekara guda ɗaya cif a kofarsa ina masa hidima sanan da shekarar ta cika sai ya karanta min wannan hadisi na wayi din nan da na gaya muku na Abdullahi ibn Mas'ud kaga akan hadisi ɗaya ya zauna yana hidima shekara ɗaya yanzu idan mutum ya zo wajen ka yace akramaka Allah na zo ne yace to me ya kawo ka yace akramaka Allah na zo ne ina neman wani sirri sai na ce masa to ba zan baka sirrin nan ba sai ka zauna ka yi min ibar ruwa a gida na shekara guda sai ce kai ba zan iya ba sai ya gudu sai ya tafi to amma kaga wanda suka san ilimi amfani ilimi akan hadisi ɗaya ya zauna shekara ɗaya yana hidima ibar ruwa sharan gida iban itace yana yi duka sai da shekara sai cikin sai ta sanna aka kawo hadisi da aka ba shi maulan mu ya ku fate yana ga ya ni yace almajirai yanzu suna da gaggawa da yawa kowa zai zo da kunnashi kato wannan shi ne yake gaya min da kansa ko kuma ya zo yake akramaka Allah ina so ka ba asrarai yace maka yana so ka ba ki asrarin nan yace yana so ka ba shi addu'o'i ne yawa kamar addu'a 10 ko 20 ko 30 ko 40 ko 50 yace mu kuwa idan muka tashi muka tafi kaula a lokacin da kai zuwa kaula a so 10 kana dawowa sai ka je ka dawo sai a baka ya bazu ya wani ce kai ne wannan ya wani ya bazu ya wani ya bazu ya wani shi zaka tafiya kai zuwa so 10 ba za a baka wannan so 1 amma yanzu in almajiri yanzu kai ya ce maka talauci ya yi mun yawa ina cikin damuwa ina cikin sai kace masa to ai abin da za ka yi wannan fa baka ce ma yaje ya maka itace ko ya ka maka ko kuma ya ka maka kuɗi ko ya maka wani abu ba a kace masa shikenan to ga duka je ka karanta ya laifi ko ka je ka karanta fatiha ko ka je ka karanta qur'ani da annan malami bai da sirri ko kuma zai ci wannan bai gaji shehi ba sai ne to shehi yake mini abun ba a yawa abun ne ke ba abun yana daga izinin da shi shehi ya yi maka izinin sa din wanda yake izini ne wanda ya sadu har da manzon Allah to wannan shi ne ko da abu ɗaya ya gaya maka kai ne to shi ne zai maka amfani to haka ilimi suke nema lokacin ko ilimin fiqhu ne ko ilimin hadisi ne ko ilimin asrar ne ko asma'u ne ko mene ba sa gaggawa mutum zai zauna shekara 40 in shehinsa bai ce masa ya tashi ba ba zai tashi ina tunawa ni ma saboda abin da shehi yake gaya mini kullum akan irin wannan cewa muridi ko kuma almajiri baya ce wa shehinsa ina so ka yi min izinin hizbu sarki ko ina so ka yi min izinin salatin talatina ko ina so ka yi min izinin jauhara ko ina so ka yi min izinin kaza ko ahamiya ko wani abu kamar kai ne ka je wajen likita ba bayan ka je wajen likita ka ce cikin ka yana ciwo yana damun ciwon ciki yana damun ka kace likita ya ciki na yana ciwo amma ina so ka rubuta min in dinga shan kanwa ha to tunda ka san kan da shan kanwa za ka ga me za ka rubuta ni ka je ka shan kanwan ka to tunda har ka zo wajen likita sai ka bar likita ne ya duba ka ya duba abin da ya dace da kai ya duba abin da zai maka amfani sai ya ce maka to ga wannan shine zaka je ka dinga yi shi ne za ka rinka je kana sha shi ya sa mutane da yawa ba sa samun amfani ilimin da suke yi ko kuma asrarin da suke jama ba ta samu ainihin amfani ka dauki kunnaki ka je wajen shehin da shi a ce akara makalla na zo ziyara ne to san zo zuwa to bayan ziyara da mun kuma na zo ne kai mun izinin wannan kunnashi ba a haka ba a yin haka sam kuskure ne idan kana da kunnashi sai ka ajiye shi ka je ka yi tilwa shehin ka hidima ka je kana neman albarkarsa kana neman albarkarsa har shi ya duba ruhaniyarka ya duba ya ga cikin faratar da Ubangiji ya masa menene zai maka amfani a nan duniya kuma menene zai maka amfani a lahira ya ce maka wane ga wannan ka je ka dinga yi shi ne abin da zai maka amfani to shi yasa in kana neman ilimi ba za ka cewa ba za ka ɗauki in ka zo karatu ka cewa shehi na zo ne ina so in karanta muwatta a wajenka a ba a haka ko na zo ne ina so in karanta tafiya za ka zo ne ka cewa shehi na zo karatu shehi zai tambaye ka me kake so ka karanta Qur'ani kake so ka haddace ko kuma ilimi kake so ka yi kace Qur'ani kake so ka yi in shi ma da cikin Qur'ani ne zai tambaye ka ina zuwa ina ka haddace ko sakon ka taba yi ko kuma ka taba rubuta Qur'ani in ka ga wanda zai sani zai fito ka zo wakati ka za ka yi takarari ka zo ka yi karatu ne saboda daga nan zai san daga ina zai kora shi amma ba kai za ka zo ka ce masa ai na karatu ina zo in fara karatu Qur'ani a wajenka amma dama na zo na kai tabara ina zo in fara daga tabara ba a haka to haka nan ba za ka zo ka ce masa a ina zo in karatu biyu na zo in karanta mu'tasar ko ina zo in karanta tafsiriya ko ina zo in karanta muwatta ko ina zo in karanta al-kaza a shi ne zai tambaye ka a karatun da kai wanda littafi mai na littafi ka taɓa karantawa in ka ce masa baka taɓa karatu ba zai ce to ka je ka fara littafi kaza da kaza in kuma ka ce masa ka taɓa karatu kuma ka karanta wanzu littafi zai ce wanne ka karanta zai za ka ce masa ka karanta risala ko muwatta ko mudawwala da sauransu to zai ce ka ɗauko mudawwala ka zo ka karanta mun ni daga farko zuwa inda ka tsaya daga nan zai san abin da kai zai kora wannan shi yana daga cikin ladaban ɗalibin ilimi wanda yake neman ilimi a wajen malami abinda a zamanin nan ɗaliban ilimi ba su da shi kenan kuma muridai ma ba su da shi gami da shehinan su shi yasa yawanci samun fatafi yake da nauyi a wannan zamani saboda ladabi na suluki babu shi ba a da ladabi da shehinan da yadda ya kamata a yi musu ladabin ba a yi shi yasa ba a samun fatafin da ya kamata to Ubangiji ya gaya mana a nan yake inna dina ka sani cewa addini ya dalle a wajen Allah wanda idan ka yi bauta da shi Allah zai karɓa wal islam shi ne musulunci Allah bai taɓa aiko wani addini ba tun daga Adam har zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai addinin musulunci duk annabawa gaba ɗaya musulunci suka kira gare su menene musulunci shine kadaita ubangiji kar a bauta wani in ba shi ba wannan shine musulunci duk kuma annabawa abinda suke kira zuwa gare shi abinda annabi Adam ya kira zuwa gare shi kenan shi ma shi su abinda ya kira zuwa gare shi kenan haka nan Nuhu da annabi Ibrahim da su annabi Yaqub Ishaq da Ismail da Yaqub da Asbab da Hud da Salih dukkan su annabi Sulaiman da Dawud da annabi Isa alaihi salam da annabi Muhammad duka musulunci suka ringa kira zuwa gare shi ba wani wanda ya kira zuwa kansa cewa a bauta masa daga cikin annabawa. Akan samu safari ne a cikin ibada, lokacin ibada da kaifiyar bauta da kuma mu'amala. Ma'ana zai yi mu yanzu gani muna sallah ne salloli biyar, zai yi a zamanin wani annabi ba biyar suke yi ba goma suke farin lati, zai yi a wani zamanin wani annabi ashirin suke yi, kuma zai yi a wani zamanin yanzu kamar zamanin su annabi Musa da sauransu ba a yanzu a yi sallah ba sai a masallaci, sai a cikin masallaci. To amma ka ga mu an yadda mana duk inda sallah ta same ka, saboda kar lokaci ya wuce za ka iya yin sallah a waje, za ka iya yi a daji, za ka iya yi a tasha, za ka iya yi a kasuwa, za ka iya yi a makaranta, za ka iya yi a ko'ina. To wannan shine bambancin da ake samu a cikin hukunce-hukunce na annabawa. A mu'amalar zai yi kaga misali, mu a shari'a mu ba a yadda misali yanzu ka auriya kuma yan nan tana gidanka zo ka je ka auro kanwa wanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ko kuma ubansu ɗaya ko uwarsu ɗaya ba a yadda ba. Amma kaga a shari'a irin na su annabi Yaqub an yadda mutum ya auri ya kuma ya auri kanwa duk suna gidansa, wannan shari'ar su ce. To waɗannan shi ne bambancin hukunce-hukuncen da za ya samu. Amma dukkansu annabawa gabaki ɗayansu izuwa Allah suke kira, kuma Allah bai aiko ba sai addinin musulunci kawai. Duk wanda yake yana da wani addini na Buda ko na Yahudanci ko na Nasara, to wannan duk kage ne na mutane suka kaji abubuwansu suka sa, kamar yadda wasu suke bautan mala'iku suke cewa ‘ya’ya ne na mata na mata na Allah, kamar waɗanda suke bauta Uzairu suke cewa ɗan Allah ne, kamar waɗanda suke cewa kuma annabi Isa ɗan Allah ne, duk waɗannan kage ne su suka yi kayan su. Amma Ubangiji wani murta da su ba. Ubangiji yake wa makhtalafal ladina utul kitab, alladina utul kitab waɗannan da aka ba wa littafi su ne Yahudu da Nasara, ba su sassaɓa ba a tsakaninsu a kan tauhidi sai dai bayan min bari ma ja'atu min ilmu, bayan ilimi ya zo musu, shi ne bayan Allah ya saukar musu da attaura, ya saukar musu da injila, duk da haka suka sauka suka ƙaryata attauran, suka ƙaryata injila. Kaga Yahuda suna cewa Uzairu ɗan Allah ne, Uzairu waliyi ne, malami ne daga cikin malaman bani Isra’il, kuma ya haddace attaura, shi ne wanda ƙissanta suke cikin suratul Baqara ɗin nan, wanda ya zo yake cewa lokacin da ya zo ya samu Baitul Maqdis buƙatar nasar ya rusa ta ya karkashe mutanen ciki an rushe a ranar da yake kai yaushe Allah zai raya waɗannan ba amma da Allahu mai da'a, sai Allah ya karfi rayuwar shekara 100 kamar yadda kissa ta gudana cikin Baqara. Shekara 100 yana mace shi da jakinsa ga abincinsa ga ciyawan jakinsa a mangala, shekara 100 ko Allah ya tada shi, da Allah ya tada shi kasusuwan jakinsa suna nan bai. Allah ya ce masa to ka duba kasusuwan jakinka za mu tada shi a gaban idanka don ka san Allah yana da iko akan kowane. Yana gani kasusuwan jakinsa suka tashi, naman jikin cikin jakinsa suka fito daga ƙasa suka lullube ƙashin, fatan ya lullube naman jakinsa ya tashi ya yi tsaya ya yi kuka. Abincinsa da zai ci shekara 100 yana cikin mangala, amma ko kuna bai a shekara 100 nan yana ta. Sannan shi ne Uzairu ya je gidansa, da ya je gidansa yana tambayan ina masu gidan nan, sai ya samu jikansa, jikansa ma ya tsufa tukuk ya tambayi ɗansa aka ce ai ɗansa ya rasu wa baban ya samu babu wannan jikan nasu kenan ai baba na ya rasu yau shekara kaza kenan jikan nasa ba ya kai shekara 70 ko abin nan ko aka ce ce ko 70 ya zo na tuku yana sai ce mutu shine ku sai ku ce na ku sai ro ai yau da rasu da shekara 100 kenan ba san ma in da yake ba ba dai ba shekara 100 Allah yana so ya nuna mana Isra'il ikon sa cewa kamar yanda ya halitta Adam ba uba ba uwa yana iya haifi mutum kuma ba uba tare da uwa ya halitta Allah Isa ba tare da uba ba bayan ya zo suka so su karyata shi suka karyata shi suka so su kashe shi Allah ya kalla shi zuwa sama wanda yake ya fita wannan gidan da Yahudawa ya gaya wa mutanen Rom cewa shi ya shiga wannan gida suka ce to ya wuce ya shiga ya nuna mu ya gani in yana ciki ya zo ya gaya musu da ya shiga sai Allah ya canja siffarsa ya canja siffarsa zuwa siffar annabi Isa da ya fito sai yake ce musu da ya shiga kuma yanzu bai gan shi ba sai suka ce baka gawa ba sai ya ce musu ai bai gan shi annabi Isa ba sun ka ta kai waye ba ga shi ba saboda fuskarsa fuska annabi Isa ne to Allah ya canja fuskarsa ya zama fuska annabi Isa saboda a yi masa sakamako na duk wanda ya zo ya cutar da annabi ga abin da Allah zai yi masa kenan to shi kenan sai Allah ya sa aka soke shi to lokacin da aka soke wannan mutumi shi kuma annabi Isa sai Allah ya sauko da shi dan ya kwantar da hankalin hawariye cewa shi kuma bai mutu ba da mamansa bai mutu ba kuma ba a kashe shi ba wanda aka kashe nan ba shi bane Allah ya daga shi sama ne kuma yanzu ma zai sake komawa amma zai sake dawowa a ƙarshen zamani ya gaya musu haka shikenan shine suke cewa wai an soke annabi Isa ran juma'a ya tashi ran lahadi ran litinin saboda haka shine suke wannan maganar cewa Good Friday da sauran su da Isa wani amma ba haka bane amma hakika abin da ya auku ke cewa annabi Isa Allah ya daga shi lokacin da aka soke wannan kuma Allah ya ba shi izini ya dawo don ya kwantar wa mamansa hankali da hawariyi na wannan halimansa guda 10 nan ya kwantar musu da hankali cewa shi ba a kashe shi ba shi kenan ya tafi shi kenan shaitan sai ya riga ya canja musu ya ce ai kun taɓa ganin wanda aka kashe ya tashi ai dan Allah ne ke saboda haka ai Allah ne ma Maryam din ma matar Allah ce to wannan duka saɓani Ubangiji yake su suka zo suka kage shi a junan bayan ilimi ya zo musu Ubangiji yake bayan dan hasada a tsakaninsu hasada shi ya sa suka kirkiri waɗannan neman shugabanci da jagoranci bainan ومن يكفر بآيات الله دون يكام الشيل آي وينقو بيجي فإن الله سريع الحساب وبيجي من ثور من حسابي نيك بايا سرانا شارع القيامة زي مكاكا واني واندا زي كما حساب الدنيا كبائيا دابن ليس يسير تقوى لقومة كمان دا قشيد نسابي زوا شاجي رانا أنقم حسابي تنقى الجنة أشبع الجنة أمتاشبه
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإن إنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين
نعم فإن هاجوك Ubangiji ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan sun yi jahiliya da kai mutum a cikin addini bayan hujjoji da suka zo musu suka tsaya a kan na abubuwan da suke faɗa su nasara na Najrajin nan idan sun zo suna jahiliya da kai addini ba kun ka ce musu aslamtu wajhi lillahi miƙa wuyana bayi ne sauye cikin bin addini madaidaici shi ne addinin musulmi wa manitta bani wanda ya bi ni shi ma kuma zai bi kauyen da ne zuwa wannan addini madaidaici wa kun ka gaya muku illati na hukun kitab ga waɗannan da aka ba wa littafi su ne ka aka ba ku at-taura da injila ka ku qur'ani wal ummiyina da mushrikai na makka na larabawa ka gaya muku aslamtu to idan kun musulunta kamar yadda kuke faɗa cewa kun ma musulmai ne to kun musulunta kamar yadda ni na musulunta fa in aslamu idan sun musulunta faqad ittadaw sun shiriya min al-sala idan sun yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun yadda da Qur'ani sun bi shi sun shiriya amma duk wanda yake bai yadda da Qur'ani ba bai yadda da abinda Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ba to yana cikin bada in Ubangiji in tawallaw idan suka ba da baya ba inda ma alaikan bala abinda yake wajibi a kanka kai shi ne isar da sako na Allah ba za ka iya ci da su ba a nan aka ce an gaya wa Annabi wannan ne kafin a yi masa izini da jihadi amma malamai suka ce duk wani malami meye a kansa kai malami meye naka wa'azi kawai wa'azin nan ya za ka yi shi ne ka gaya mutane cewa misalin sallah wajiba ne azumi wajibi ne shan giya haramun ne zina haramun ne caca haramun ne da sauransu amma ba za ka iya sa su dole su bi ba iyaka na da kai a matsayinka na malami isar da saƙon Allah wanda a cikinsu ya ji saƙon Allah ya bi haka ce za ka kidanta mutane kai malami amma annabi an ba shi iko ya kidanta daga baya kamar yadda yake cikin ayoyi ubangiji ya ce wallahu ubangiji basirun mai gani ne bil ibadi da bayi fayujazi in zai takanta wa kowa bi amalihim da ayyukansu Allah yana sani da abin da kowannenmu yake aikatawa duk wani aiki da muke aikatawa mai kyau ko mara kyau ubangiji yana sane da shi kuma zai takanta wa kowa akan abin da ya aikata a nan duniya wani zai gaggauta masa sakamakon a nan duniya wani kuma zai jinkirta sai ya je lahira yana daga cikin abubuwa da yake samunmu yanzu kamar sakamako ne na ayyukanmu duk lokacin da muka saba wa umarnin Ubangiji to sai mizani ya kamar mizani nan an ajiye mizani ne haka an tsora alheri an tsora shari sai aka tsora abinda aka tsora idan muka yi biyayyan Allah alheri zai rinjaya a zamaninmu ni'ima za ta yi yawa a zamaninmu albarka zai fi yawa a zamanin talauci zai karami a zamanin kwanciyar hankali zai yawa a zamanin idan muka bi Allah idan muka bi bin Allah sharri zai yawa a zamanin mace-mace zai yawa a zamanin kashe-kashe zai yawa a zamanin cewace-cewace zai yawa a zamanin to wannan shine mizanin da yake duk zamanin da mutane in ka duba alheri ya yi yawa a zamanin daga komai abincinsu arha damuna goro shi tana yabanya yana kyau kifi ga nan bakin ruwa ana kama ɗansai dori na ruwa da komai da takwaɗa da menene dabbobi suna kiwo ko'ina suna cin abinci ba damuwa ba faɗa tsakanin manoma da masu kiwo kowa ya san iyakarsa to in ka ga haka ana jin Allah a zamanin mutanen zamanin suna jin Allah kuma suna jin tsoron Allah shi ya za su ka samu wannan alheri idan ka ga a'a manoma da mai kiwata kowa wannan ya ci da bindiga wannan ya ci da bindiga a fari da baka wannan ya tsara wannan wannan ya kashe wannan a kona gona a kona shanu a kona abin nan a tashi mutum a yi wa mata fiye a yanka dan adam yanka dan adam ma har ya zama banda yanka kare ba za a yanka kare ba ma za a yanka dan adam a shefa to wannan zamanin rashin jin Allah ya yi yawa a wannan zamanin ne muna ba a ɗauke shi komai ba an ɗauke shi a nuni ba zamani na da ɗan wani zai zo yana albahari yana bugar da ne shi ɗan wani yana neman ƴancin zamani ne da ƴan mato mata suna neman mata wannan fa musulmai fa har wai za ka biya tsadarin mace ta aure ta har a kai police station ana maganganu irin wannan ai an yi wa Allah da yi yawa a wannan kasa a zagi bayan Allah a zagi waliyan Allah a kafurta musulmai a doki musulmai mutum ya je shi wa uwar zama mutunci ya ce ta zalunce ya ce zai mayar mata da nononta Najeriya nan zai yi yawa muka yi mutum ya tsaye nono na shanu wai shi zai mayar wa mamansa nononta saboda wai ai lokacin da aka haife shi babansa ya sa an yi sunansa kuma ita ma lokacin da babansa ya aure ta ya aure ta da salatar fati saboda haka shi zai mayar mata nonon bai son wannan zai sa a sake masa suna kin wannan laifin ba su ne aka tayi a wannan kasa su ne laifin da aka tayi wa Allah malamin da ya zauna ya rubuta Qur'ani ɗaya guda saba inda hannunsa ba laifi za ka samu ko kuskure na wazani ba sai ka ji wani ya zauna wanda in ka ajiye masa ahalari ka ce ya karanta ya fassara ba zai karanta shi bai kuskure ba sai ya ce maka wai wancan malamin kafiri ne ba musulmi ba wannan laifi ne ba aka ce wa Allah a kan wannan shi ne laifi ne aka ce wa Allah mutane za su zauna a masallaci me suke yi ko ba masallacin nan a buɗe ne ba a rufe ba balle a ce wani kulub ne na asiri da suke wani abu asiri da ba a sani me za su yi za su sai astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum in sun gama su salatin annabi ya bi manzon Allah in sun gama su ce la ilaha illallah la ilaha illallah ثالثا حديث حقك وإن لم أعبد ما يبان وإن فشين إليه إذا أبت إليه وإن يزا وإن لم بدا أي تتظهر تتنكار بتتشكم بلاي مصيبة من كل إباء جدا تنكتنسا من كل إباء جدا تنكتنسا من ما تابع جدا تنكتنسا من تابع سمعي تنسلين تيكيبا kamar ma ana lahira ne kowa ta kansa yake kyau kuma ba yi ba a lahira mutu ba a duniya ba haya 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 sai ka zo mutum da ka san ya san ka sai ku buge ka faɗa ya wuce ya ka wuce sai ka jira da ka ba shi a kuma shi ma ya jira ne ba a ce wani ne sai ka san san ka ba ka ga saboda hankalinsa a tashi kira cikin damuwa yana cikin wani me ya kawo su wa'annan wa'annan kage kage da ƙaryace ƙaryace da zage zage da cin mutunci da abubuwa da ake wa bayin Allah kuma ba a ibada ga nuna ya yawa kamar ruwa nuna ya ruwa maza Allah ta sallar kuma ya ce duk sanda nuna ya yawa to ku saurari mutuwa ba biya duk kuma sanda ake nuna a fili ne maza Allah to ku saurari kashe kashe wancan mutuwa kuja wannan kuma kashe kashe in ya na zina a fili ba ka yi duniya za ka je ka nemi mace a fili ka yi zina kaje ba ka yi duniya kowa to shine yake kawo kashe kashe duk sai an daina wannan abubuwa ne ke kewaye 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 ana cewa Allah kuka ne ake yi wa Allah akan doron kasa a cikin kuma kasar da shi ya halitta a cikin kuma garurukan da shi ya kaba kuma ruwan da ya ba shi muke sha muke abinci kuma muke sabon sa muke kuma abin da muka ga dama waɗannan suka jawo waɗannan malakai duka saboda haka a daina a daina a daina kusan mutane a kasuwa a daina hali a cikin kasuwa kuma masu manoman da masu yi wa kubata a kasar da shi yasa Allah ya jefa wannan bala'i a kansu ba yadda za a yi shanunka na halal dabbobinka na halal ka neme su da halal kana fitar da zakka kowanne shekara kamar yadda Allah ya ajiye bala'i ya auka musu ba zai auka musu ba zai auka musu muddin kana fitar da zakka yadda Allah ya ajiye ka fitar a shukan da kai da dabbobin da kake kiwo to Allah ba zai kora musu bala'i Allah ba zalimi ba ne amma mutanen mu ba sa fitar da zakka masu shanu sai ka ga mutum yana da sanda 100 amma baya fitar da zakka sai in ya tuna ko ya zo wajen wani malamin sa ne kuma muna fitar da yar akuya karama haka ya ce a ba wa malam zakka daban abin da zaka ba wa malam daban zakkan nan wajibi ne kazanta ne a cikin dukiyanka muddin baka fitar da shi ba za ta cinye dukiyar haka kayan gona shi yasa yanzu noman ya gagare mu gaba daya ban ma iya noma saboda manoma abin da suke yi shine abin da suke ba wa gudanobi da lawalai suna da sai shine zakka shi ko ba zakka ba ne wannan sunan saladan ko to aladan gonaki ne da suke noma amma ba zakka ba ne zakka da bani to duk ba a yi to duk sai waɗannan abubuwa kurakuran kowa ya gyara su da masu dukiya masu tarawa a bankuna su ma ba sa fitar da zakka duka sai su har mai ya sunansa mai keke na ce yana ganin kamar ba zakka a kan wallahi akwai zakka a kan keke na ce kan nan ya shekara sai ka fitar da zakka ba haka ba Allah zai saukar da bala'i a kan kana ganin kamar ba zakka ko ka je ka samu malam ka tambaye nawa ne zakka ka fitar da zakka da wuri in ba haka ke yana bin na kana yana tare da bala'i har mai tura ruwa inda yana tara kuɗi yana ajiyewa inda kuɗin ya kai shekara kuma ya kai nasibi kare ce ai da wahalar ai da mu kuɗin wahalar ake fitarwa zakka ba kuɗin sata ba kuɗin wahala da kai tara da wahalar ka shine za ka fitar musu zakka ba a yin zakka jama'a ba ka fitar shi yasa ba ka shiga wahalar nan to bar zancen wai sai da tsorani ne sadaka kada zuci waɗannan daman duk ba a tunani ɗan uwa mu daina waɗannan abubuwa duka mu daina zinace zinace mu daina duwani mu daina matuko mu daina kudurwa mu daina caca mu daina shan giya mu daina yaudarar kanmu mutum wai zai je ya sha giya sai ya buku zai je ya kwanta ya kushe kansa a ɗaki ta bacci awa 15 a bacci sai ya wasake sai ya yi wanga ya zo mu tafi shi mutumin ki to Allah kuma ba zai koye masa ne cewa kuma zai koye wa Allah ne cewa mai sha giya ba ko kuma mai caca ba irin abubuwan da aka ta yi ko kace kan sai kin da abubuwa da dama duk bai kamata ba, ya kamata mutanen su koma ga Allah, su ji tsoron Allah, su tsaya ga Allah, kuma su koma ga Allah, musamman mutanen arewacin Najeriya wanda muna cewa mu musulmai ne, muna cewa mu masu bin Qur'ani ne, muna cewa mu masu bin shari'a ne, muna cewa mu masu bin maza Allah ne, to a ga wancan ka a ga haka a ayyuka. Ubangiji bai yi shi da Yahudu da Nasara ba sai saboda bayan su addini, ai mu ba mu bai su ba. Yahudawa ƴaƴan annabi Yaqub ne da suka bar Allah, Allah sai ya bar yayi fushi da su. Nasara kuma ƴaƴan annabi Yaqub ne da suka bar Allah kuma Allah ya bar su. Yau kai ba fulani ne ko ba barbare ko ba haushe kana da daren ilimi ko addini, in ka bar Allah sai Allah ya bar ka ba ruwansa. Allah yana tare da wanda ya rike shi ne, wanda yake bauta masa da gaskiya, ko ba larabe ne kai, ko ba barbare ne kai, ko ba fulani ne kai, ko ba hausa ne, ko inyamuri ne, ko musulmi ne kai, ko kuma matakam ne kai, ko ma menene kai, idan ka rike addini to kai ne na Allah. Saboda haka mu koma ga Allah, mu ji tsoron Allah. Ubangiji yake والله بصير في العباد الا ينا سنيدا باي زي يمسو ساكمكو اكن ايوكم ان الذين يكفرون فسنيوا انن دسوكا كافر في ايات الله دعوي الله ويكفرون النبيين سكي كش النبا بغير الحق بعدار الغسيا با يكفرون الذين يعملون بالقسط kashewan wa'annan da suke horawa da adalci minan nasu na daga malamai, fabashirhum kai musu bishara bi azabin alim. Aka ce Yahudawa sun taɓa kashe annabawa, wato ba da gaskiya ba, suka samu ayini ne suka kashe annabi 43, annabi ɗaya ɗaya, annabi 43 kasan zamanin da. Kamar yadda kake jin a Maiduguri nan za ka ji a anguwa kaza akwai gwani kaza, a anguwa kaza akwai shehi kaza, a anguwa kaza akwai alaramma kaza, to a zamanin da anguwa kaza a ƙauye kaza za ka ji akwai annabi kaza ne, da annabawa ne suke matsayin wannan malamai da kake ji, annabawa ne su ne suke. A rana ɗaya Yahuda suka kashe annabi 43, malamai suka tashi suka yi musu faɗa, masu sun tsoron Allah ne cikin malaman nan, aka ce mutum 170 suka yi musu faɗa a ranar da su waje suka bi suka kashe su. Shi ne Ubangiji ya ce to waɗannan da suke kashe annabawan Allah ba da gaskiya ba, ba don sun hana su saɓon Allah, ko kuma waɗanda za su ce a haɗu a mara tauri ka zaɓar su a ji a kashe malamin don ya faɗi gaskiya. A wannan Ubangiji ya ce Ubangiji ya tanada musu azaba mai tsanani, duk wanda zai kashe malami saboda ya faɗi gaskiya to Allah ya tanada masa azaba mai tsanani a ranar lahira. Wannan sakamako ne na duk wanda ya yi wannan aiki, ko a da ko a yanzu, duk wanda za ta zo ya ce ai a bar gaskiya, a bar sata, a bar abin da za ta ce a wannan mutumin ai ya zama kamar mutanen annabi Lutu kenan, su ne ba sa so a gaya musu gaskiya, ba sa so ana gaya musu gaskiya, ba sa so ana gaya musu abin da Allah yake a bari ko abin da Allah yake. Yan uwa, ƙasar mu tana buƙatar addu'a, mu kanmu muna buƙatar addu'a, mu tsaya mu roƙi Allah sosai a wannan wata, mu yi addu'a sosai ga ƙasar mu, Allah ya fitar da mu daga cikin wannan hali da muke ciki, da wannan wahala da muke ciki, da wannan ƙazanta da muke ciki, duk Allah ya fitar da mu. Allah zai iya fitar da mu idan mun roƙe shi, kuma mu gyara halayen. Kowanne ba sai wani ya zo ya gaya maka abin da kake yi mara kyau ba, ka fi kowa sanin kanka da abin da kake yi mara kyau. Ka san tsakaninka da Allah ne, kai ne ka daina, ka daina wannan abin da kake yi mara kyau. Ba wai sai kana jiran sai wani Allah ramma ya zo ya same ka ko wani ya zo da bindiga ko da takobi ya ce maka kai ka daina a tsakaninka da Allah abinda kake yi mara kyau ko a kasuwa ko a gidanka ko a makaranta ko a tasha ko a cikin masallaci ko a gida abinda kake yi mara kyau din nan yana da sababin abinda ya jawo mana bala'i da muke ci saboda haka a daina Allah kuma ya kiyaye mu Allah ya karbi ibadanmu Allah ya karbi azuminmu Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya ba wa marasa lafiya mu lafiya wannan azumi na bana mai wahalar nan Allah ya ba mu lafiyar sa gabaki daya Allah ya kawo mana ciki a cikin sa Allah ya kawo mana sanyi a cikin sa Allah ya kawo mana sanyi a cikin sa albarkar Ramadan wa sallallahu alaihi wa sallam duk wani ciyarwa Allah ya sa ka kafe duwai Allah sadaka da ran Allah ya sa ka fasiya ne mai neman ilimi a cikin mu Allah ya ba shi ilimi mai neman arziki Allah ya ba shi arziki na halal wanda yake neman ya koyi wata sana'a Allah ya hore masa wanda zai yi jaraba ya cikin talibin mu Allah ya ba su nasara a jaraba masu neman shiga jami'a Allah ya taimake su su samu wanda kuma suke neman aiki Allah ya ba su aiki wanda yake so ya aure Allah ya hore masa abin da zai aura ya hore masa abin da zai rinka auren shi albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rabu mata da suke neman maza kuma Allah ya ba su waye da suke suna Allah ya sauke su lafiya waye da suke ba su da lafiya suke asibiti Allah ya ba su lafiya waye da ba su da lafiya suke gida Allah ya ba su lafiya albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam iyayen mu da malaman mu Allah ya saka mu dace wanda suka ga mu cikin gaskiya suka Allah ya kara mu ni'ima da hajjiya cikin mabancin kuma ya dafa ta musu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke tare da mu Allah ya tsawai taran su ibada su ji alheri albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya rabbana